ce idan abin ya ci gaba a haka to zai zama kalubale ga harkar lafiya. A ranar Litinin Puerto Rico da Washington DC za su bude damar yin rigakafin corona ga mazauna wuraren ɗan ƙasa da shekara 16.
An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kamar yadda ba a rasa ji ba, tun jiya headquarter rundunar sojin ƙasar ta ce 'yan bindiga sun hallaka sojojin ƙasar 11 a jihar Benue. Gabanin nan ma 'yan bindiga sun kashe wasu sojojin guda 9 a jihohin Neja da Imo, al'amarin da ke daɗa tayar da hankulan 'yan Najeriya. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da rahoton.
A tabarbarewar tsaro da a bayan nan ke karuwa a Najeriya, yanzu ya ɗau wani sabon salo inda masu aikata miyagun laifuka suke kaddamar da kashe-kashe akan jami'an tsaron. Kasa da mako ɗaya da ƙone hedikwatar 'yan sanda da kuma fasa gidan fursuna a birnin Owerri da kuma kashe wasu sojoji guda 5 a jihar Niger. Sai gashi jiya hedikwatar sojan Najeriya ta ce 'yan bindiga sun kashe mata dakaru guda 11 a jihar Benue. Babban darakta a cibiyar wayar da kan al'umma da kyakkyawan shugabanci a Najeriya, Comrade Kabiru Saidu Dakata, ya yi nazari akan halin da tsaro ke ciki a Najeriya.
Wannan na nuna tsagwaron lalacewar harkokin tsaro a Najeriya, domin yanzu an waye gari ba wai jami'an tsaro ne suke neman inda 'yan ta'adda suke su kama su ba, a'a 'yan ta'adda ke neman inda jami'an tsaro suke su far musu, domin 'yan ta'addan nan sun fahimci cewa jami'an tsaron nan ba su da kayan aiki. Gwamnati ba ta shirya ba wani abu da za ta yi, kuma ba wani abu da take, illa idan an kai hari an kashe rayukan fararen hula ko jami'an tsaro, gwamnati ta fito ta ce ta fidda takarda ta yi Allah wadai, za ta kuma ɗauki mataki, kuma babu wani abu da zai biyo baya.
Mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Geso ya yi ƙarin haske akan yadda miyagun ke ci gaba da kashe sojoji.
Kashe sojoji da ake yi, wannan kashe sojoji bai bani mamaki ba, saboda matsaloli ne guda 4-6 wanda na sha magana a kansu. Ɗaukar jami'an tsaro ba a ɗaukan waɗanda suke sha'awa, wanda suka cancanta, wanda suke son su yi aikin. An sa siyasa, horarwa an sa siyasa, so makamai an sa siyasa, ƙarin girma ga jami'an tsaro an sa siyasa. Saboda haka ai jami'an tsaron da kake da su sun koma jami'an tsoro, ba su da makamin da za su iya kare kansu. Makaman da suke hannun waɗanda suke auka musu sun fi ƙarfinsu.
Kabiru Saidu Dakata ya ce akwai ƙarin matakai da ya kamata a ɗauka domin yiwa tufkar hanci.
Abinda gwamnati ya kamata ta yi, a tsaya a kalli ɓangaren tsaron ƙasan nan gabaki ɗayan shi, a zauna da masu ruwa da tsaki, a fito da hanyoyin da za a inganta harkokin tsaro, ƙara jami'an tsaron, ƙara kuɗaɗen da za a sai makamai da kayan aiki, da kuma ɗaukan mataki ga duk wani wanda ya yi yunkuri akan taɓa wata naira ɗaya da aka ce za a sai kayan tsaro, domin a bayan ma ana fidda kuɗaɗen amma sacewa ake. Sannan kuma ma'aikatan nan kullum muna faɗa a inganta walwalarsu, ya kasance suna yin wannan abin da karsashi da kishin ƙasa. Idan ta kasance a bakin aiki sun rasa rayuwarsu, wannan ƙasa za ta ɗauki al'amuran rayuwar iyalansu. In ba haka akai ba, wallahi za a ci gaba da irin wannan farmaki ga jami'an tsaro, wanda kuma su 'yan ƙasa zai kasance ba yadda za a yi, domin waɗanda ake tunani za su kare ƙasa da al'ummar ƙasa ne, yanzu su ma sun kasa kare kansu a gurin 'yan ta'adda. 'Yan ta'adda na cin karansu babu babbaka, dole ne gwamnati ta tashi tsaye domin ta nuna cewa ba fa an fi ƙarfinta ba ne akan abin da ya shafi tsaro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
A wani mataki na bazata, mukaddacin Prime Minister Singapore Heng Swee Keat, wanda ake fatan zai zama shugaban kasar na gaba, ya janye kansa daga cikin masu takarar wannan mukami. A cikin wata wasiƙa da ya bayar jiya Alhamis, Mr. Swee Keat ya ce matashi mai jini a jika ya kamata ya zama Prime Minister na gaba. Wannan sanarwa ta mayar da hannun agogo baya a tsarin waɗanda za su jagoranci kasar bayan Prime Minister na yanzu, Lee Hsien Loong, ya yi ritaya. Lee ɗan shekara 69 da haihuwa ya yi niyyar yin ritaya a shekaru 70, amma kuma sai ya nuna alamar zai ci gaba har sai an kawo ƙarshen cutar corona. Tun samun 'yancin ƙasar Singapore a shekara ta 1965, Jam'iyyar People's Action Party take jan akalar kasar kuma ana tsara waɗanda za su gaji mulki tun da wuri-wuri wato shekaru masu yawa a gaba. Wani ayarin masu nazarin ƙasa sun bankaɗo wani gari da ke binne a ƙarƙashin yashi a ƙasar Masar wanda aka shafe dubban shekaru ba a taɓa shi ba. Masanan sun faɗa cikin wata sanarwa da suka bayar jiya cewa birnin ya kasance kamar ajiya ne waɗanda suka zauna ciki suka yi ƙaura daga garin. Ayarin ya ce bayan wasu makonni suna kwashe yashi sai suka gano wani babban birni cikin hayyacinsa, domin kuwa yawancin bangayensa suna nan da ɗakuna cike da kayan rayuwar yau da kullum. Gano birnin Aten da ya ɓace kusa da birnin Luxor wanda shine cibiyar sarakuna shine bincike na biyu mafi mahimmanci da masana ƙasa suka yi tun bayan na kabarin Tutankhamun. Kamar yadda Bessie Bryan, farfesa a nazarin fasaha da ilimin ƙasar Masar ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa cikin wata sanarwa. A wani labari kuma, an saki wata tankar mai ta Koriya ta Kudu bayan da Iran ta tsare ta tsawon watanni yayin da suke jayayya kan wasu biliyoyin daloli da gwamnatin birnin Seoul, wato babban birnin Koriya, ta karɓe. A yau Juma'a, tankar mar ta ci gaba da tafiya wasu 'yan sa'o'i kaɗan kafin tattaunawa da gwamnatin birnin Tehran da wasu manyan ƙasashe game da shirin ƙasar na nukiliya. Daga bisani, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id Katibzade ya tabbatar da sakin tankar man.
Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Nijar muka nufa, inda dangi da kuma sauran jama'a ke kiran da a gaggauta zakulu waɗanda suka kashe marigayi shugaban Nijar Ibrahim Bare mai nasara. Sula Barma gare ka.
A ranar Juma'a 9 ga watan Afrilun 1990 ne Janar Ibrahim Ba'are mai nasara ya haɗu da ajalinsa bayan da wasu sojojin da ke tsaron lafiyarsa suka buɗe masa wuta a filin jirgin saman Escadrille a wani lokacin da ake cikin yanayin cece-kucen siyasa, inda 'yan adawa na wancan lokaci suka yi watsi da sakamakon zaben da ya ayyana shi a matsayin wanda ya nasara. Domin tunawa da marigayin, Yele da dangi da abokansa na kudakud sun hallara gidan mahaifiyarsa da ke unguwar Rufomarshe don yi masa addu'o'i. Alhaji Idi Nuhu, wani na hannun daman Janar Ba'are ne.
Wannan rana mu ƴaƴan dangin da uwaye da dangi gaba ɗaya na Ibrahim Ba'are mai nasara ba mu ƙwace wannan rana. Ubangiji Allah shi ya rashi ki amsa shi irin ce kullum sakat al-mauti. Amma kowa sanin kowa ne mai bayani a Niger kowa sanin aka kashe shi, kashin killa aka mashi kuma ba saboda yi ba saboda ƙasa aka yi mashi wani abu. Kuma yau ga mu a kwana a tashi.
Shekaru 22 bayan kisan Janar Ba'are, har yanzu dangi na jiran jin yadda abin ya faru, ballantana a san waɗanda ke da hannu. Malama Hauwa na daga cikin 'yan uwansa da suka hallara a zaman yau.
Mun zo mun taru mu gwaji da bacin rai, kuma a yi fatiya a yi komi. To kuma muna kira gwamnati a yi shari'a, a yi bincike abin da mutanen da suka wannan kashi, muna so mu gane komi da komi.
Marigayi Ibrahim Ba'are mai nasara, wanda ya shugabanci Nijar a zamanin jamhuriya ta hudu, mutum ne wanda ake yi wa kyakkyawar shaida. Jibril Ba'are mai nasara da ke daya daga cikin kanninsa na tuni da ranar da aka kashe dan uwansa.
A rada zata amma an ga mishi waɗanda suka so su yi mishi lalan aikin da sai da kirse ce ta bani muku komi ban taɓa kanana ne kusan da aikin da kusa ku yi lalan aiki ne ana tura ku kuma an san shi yana kishin ƙasar shi kuma akan bisa wannan ne aka kashe shi.
Yunkurin zakulo waɗanda suka hallaka shugaba Ibrahim Ba'are mai nasara ya citura a nan cikin gida, domin wata ayar doka da ke kunshe a kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar ya yi afuwa ga sojojin da suka yi juyin mulkin Janairun 1996 da na Afrilun 1999. Mafari kenan makusantansa suka garzaya kotun sai da yawo, wacce ta umarci gwamnatin Nijar ta biya iyalansa diya. Sai dai Alhaji Idi Nuhu na cewa ba a nan take ba.
Wannan shari'a muna jin ta koyaushe ne, sai Allah ko mu Allah an shirya mu mu sana baya za su neman wannan a shari'a. Tunda ai ba dan wani abu ne saboda ai maganin gobe. Aba gawa kashi da mare tsoro. Saboda ai maganin kawai bane ake. Saboda tana yi waga ta zo ga wani wanda ba su mata ya zo gare su.
Janar Ibrahim Ba'ar mai nasara wanda ya hau karagar mulki bayan kifar da shugaba Muhammad Usman a ranar 27 ga watan Janairun 1996 ya shirya zaben da ya bashi damar doke abokan karawarsa sai dai suka ce a tabau domin a tunanin su an yi aringizon kur'u mafarin barkewar hayaniyar da ta yi sanadin halaka shi da sunan juyin mulki wanda komandan Dauda Malam Wanke ya jagoranta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman daga Niger kuma bari mu sake komawa Najeriya inda a wani al'amari mai susurai aka mika wa gwamnan Bauchi wata yarinya da wasu matsafa suka riɗewa dubura Abdulluhan Muhammad Gareka.
A wani dan takaitaccen biki da aka gudanar don mika wa gwamna Bala Abdulkadir Muhammad yarinyar a bayan sallar bauta da aka yi daga asibitin koyarwa na garin Kano, ƙauren Bauchi ya bayyana jin daɗinsa da ganin yarinyar cikin kyakkyawan kamanni, sannan ya ɗauki alƙawarin ɗaukan nauyin karatunta.
Ƙarƙarmu ko kuma jika mawawu wanda wayannan matsafa mutane wanda ba su da tausayi suka ci mata mutunci, suka ci mana mutunci a matsayinmu na al'umma annabi. Kuma cikin ikon Allah wayannan kwararrun likitoci a Aminu Kano Teaching Hospital wanda aka kaita suka iya mata magani, suka yanke wani gefen jikinta, suka sake yin abun hikima yadda Allah sa ta fito lafiya kalau. Idan dai mutum zai samu farjin ƴarsa ko jikansa ya yanke saboda tsafi da wani abu, to lalacewan ta lalace. Za mu ɗauki nauyin karatunta daga yanzu har lokacin da za ta shiga university, in Allah ya sa za ta shiga university. Kuma duk abin da zai taso na damuwan kiwon lafiyanta, tunda mun san abin da yake tare da ita a gwamnatance, za mu ɗauki nauyin kula da ita a madadin iyayenta.
A jawabin godiya da iyalan yarinyar suka gabatar, sun yi bi yadda gwamnatin jihar Bauchi suka taimaka wajen samar wa diyar tasu lafiya.
A madadin iyayen wannan yarinya Hawwa'u, mai suna Hawwa'u Yawo, ba abin da za mu ce ma da kai da makaraban gwamnatinka sai dai mu ce Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Kuma sannan godiyarmu ba ta tura tafi ba sai mun tuna da asalin shi jagoran wannan tafiya, kwamishinan lafiya, kasancewa yadda shi ma ya tafi ma godiya mara iyaka. Allah saka da alkhairi, godiya dai maras adadi.
Malam Yago Abdullahi ke jawabin godiya a madadin iyalan yarinyar. Abdulluhab Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulluhab, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da ake ci gaba da sauraron shirya tsohon dan sandan nan Derek Chauvin da ake zargi da kashe George Floyd a nan Amurka. A farkon makon nan, likitan da ya karbi Floyd a lokacin da aka garzaya da shi asibiti bayan da Chauvin ya danna wuyansa, da kuma shugaban rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis sun bayyana gaban kotu domin ba da bahasi kan wannan shari'a wacce Amurka suka zura ido su ga yadda ƙarshenta zai kaya. Shirin nawa wannan mako zai mai da hankali ne akan wannan batu da ma sauran batutuwan da suka taso a wannan zama. Sunana Mahmud Lalo. Ana da cikin mako na biyu kenan a shari'ar da aka fara wacce take zargin tsohon dan sanda Derek Chauvin da kisan baka fatan nan mai suna George Floyd. A lokacin zaman kotun wanda aka yi a farkon makon nan, shugaban rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis Medaria Arredondo ya faɗa wa masu taimakawa alƙali wajen yanke hukunci cewa irin matakin da Chauvin ya ɗauka na danna wuyan Floyd a wannan rana ya saɓawa irin ƙa'idojin aikin da rundunar ta tsara.
Reasonableness in trying to just get him under control over the first few seconds.
Yace akwai idama ta farko da akan ba 'yan sanda idan suna so su shawo kan mutum cikin dakikokin farko, amma lura da cewa Mr. Floyd baya motsi shi gaba da amfani da wannan dama aka mutumin da ya riga ya shide wanda kuma an saka anko a hannayensa ta baya wannan ya saba wa irin tsarin horon da muke amfani da shi a aikinmu
person is my policy